بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين قوما قوتن المحرم إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبودة دليه دودة أشرين wanda daidai da 25 ga watan April 1999 muna karatun littafin Ahkamul Idaini fi Sunnatil Mutahhara na Al-Sheikh Al-Muhaddis Al-Allamatul Faqih Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asari muna karkashin babin dake bayani akan hukuncin layya a cikin addinin musulunci yace dangane da layya dai malaman musulunci sun yi sabani game da hukuncin ta wasu malamai sun ce layya wajiba ce wasu kuma suka ce a yin layya mustahabbi ce amma malam sai yace a takaice layya dai wajiba ce daga cikin dalilan yace hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Ahmad da Ibn Majah da Darqutni da Hakim suka ruwaito da kyakkyawan isnadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wanda duk yake da sararin yayi layya kuma yaki to kar ya sake kusanci filin idin mu ma aka ce to kaga anan inda a ce ba layya ba wajiba bace tayaya za a yi har a hana ka kusantar wani abun wanda yake wajibi ne shine sallar idi ba komai ya da ba sai dan ka ƙi wani wajibin don haka sai zan kamar ma ba a da bukata akan wannan sallar taka tunda ba kai ɗaya abin da yake wajibi a wannan rana ba dalili na biyu kuma shine hadisin Jundubu dan Abdullahi Al-Bajali yace ya je wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar sallah daga cikin hudubar da Annabi ya ranar babbar sallah yace wanda duk ya yanka ragon layya shi kafin ayi sallar idi to layya bata yi ba sai ya sake wata layyar madadin wannan amma wanda bai riga ya yanka ba to ya yanka cewa to ya yanka din nan falyazbah to wannan ya nuna umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama umarnin Annabi kuwa a zahiri ana daukar shi akan wajibci ne sai an samu dalilin da ya sassauta wajibcin wannan ita ce kaida a wurin malaman ilimin usulul fiqh sai malam yace asalisu hadisi na uku an Mikhnaf ibn Sulaym annahu shahida an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakhtubu yawm arafa Mikhnaf dan Sulaymin yace ya halarci wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yayin da Annabi yake huduba a ranar Arafa qala Annabi yace ala ahli kulli baitin fi kulli amin ubhiya a kowace shekara ko wadanne mutanen gida lallai ne su yi layya mahallu shahid kenan dalili kenan dan yace ala ahli kulli baitin fi kulli amin ubhiya a kowace shekara ko wadanne mutanen gida su yi layya wa atira sa'annan kuma su yanka ainihin dabbar da ake yankawa da watan Rajab atadruna mal atira sai Annabi yace ku kun san atira kuwa hadhihi allati yaqulu anha an-nasu rajabiyya wannan dabba da mutane suke cewa dabbar da ake yankawa a watan Rajab a wakan wannan hadisi muka karanta sai lokaci ya kure mana ina yi mana bayanai dangane da haka na daga cikin bayanan da nayi shine cewa watan Rajab watan azumin tsofaffi da Hausawa ke cewa wata ne abin girmamawa tun a jahiliya da musulunci yazo bai tabbatar da wani girmamawa na wannan wata ba sai wannan atira cewa duk watan Rajab to lalle kamar yadda yake da watan Zulhijja ranar 10 ga shi ranar babbar sallah a yanka dabban layya to watan Rajab ma a yanka wannan ainihin dabba ta Rajabiyya din kamar yadda zamu zo mu ji daga baya sai aka share wannan hukunci dangane da ita atira din ta Rajab to akwai abubuwa waɗanda suke mutane sun kirkiro su daga ciki akwai azumin watan azumin tsofaffi da wasu ibadoji da suke duk waɗannan mun yi bayani a takaice cewa ba su da asali a cikin addinin musulunci abin da ke da asali shine wannan ainihin atira din ita kuma kamar yadda zaka zo ka ji sai aka shafe hukunci akai wannan hadisi mun karanta bayanai akai daga cikin bayanan kuma da ne sai na ce duk sa'an da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da wata kalma wanda yake ba su saba amfani da ita ba to yakan yi marmaza ya fassara musu ita kamar yadda ka ganan su sun saba kiranta rajabiyya shi kuma sai ya kirata da atira to kaga tunda ya kiraye ta da larabcin da basu saba ba akwai bukatar ya fassara musu ina fatan mun gane domin na daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dare su Annabi yana sarrafa dukkanin larabcin da larabawa suke gaba ɗaya ma'ana duk balaraban da yazo da irin harshen larabcin da yazo Annabi zai iya fahimtar shi kuma ya iya juya baki ya bashi ansa da irin wannan larabcin kamar yadda a ce misali ga wani wanda yake bazazzagi ne, in ba Kano yazo zai iya magana da shi da kananci ya fahimce shi, kuma idan ba Sokoto yazo zai iya, in ba Zamfara yazo zai iya, idan aka samu wanda yake kowane iri ne a yankin ƙasar Hausa zai iya sauraron shi ya fahimce shi, kuma shi ma ya iya juyawa da harshen shi ya fahimce shi. To haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake. Ash-shahidul akbar, babban shaida akan haka shine kira'o'i da ka gani. Kira'o'in nan da ka gani da launonin riwayoyin su nau'uka ne na harsunan Larabawa. Wani balaraban in yazo sai ya ce alal arbi, wani balaraban sai zai alal arbi. Larabci ne yadda ka ji kira'au riwayar warshi take. To haka wasu larabawan su kuma suke larabcin su. Har anan garin nan mun taba samun akwai wani babban malami da aka kawo aka aje a jami'ar Ahmadu Bello, Sheikh Al-Badawi. Irin wannan larabcin yake yi, shi bai iya irin wannan larabcin da zaka ce ja'al auladu sai ce ja'al auladu, haka yake yadda ka ji warshi kira'ar riwayar warshi, haka shi kuma yake nashi larabcin. Mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka Annabi ya dishi ya karantar da waɗannan kira'o'i, to di ya iya waɗannan harsuna sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to shine sai ya fassara musu. To sai na fara cewa kaga duk sa'an da aka samu wata kalma ba kuwa mai wata ma'ana da take sabanin yadda aka saba, to akwai buƙatar anan ka tafi littafi kamusu na hadisi sai ka je ka duba. Wato duk san da ka zo kana karatun hadisi sai kai karo da wata kalma da Annabi ya amfani da ita sallallahu alaihi wasallama, in ka lura da cewa ya amfani da ita ne a ma'anar larabci ga magari, to shikenan ka iya duba dictionary, ka iya duba kamus. Amma in ka lura Annabi ya amfani da ita ne da wata ma'ana, to sai ka tafi littafin gharibul hadis. Don haka bayan da malam ya kawo wannan kamar yadda zamu zo mu ji, sai ya dauko daga manyan malamai waɗanda ainihin suka abin nan suka littafai na kamusin hadisi duk mun ji a karatun da ya gabata. Amma a yanzu sai malam ya ce wa hadha fihi al-amru bil wujub, wannan hadisi kaga a cikin shi akwai umarni da wajibci dangane da layyadin, tunda Annabi ya ce ala ahli kulli baitin, ala din nan da yake to shi yake nuna tilasti, ma'ana akan kowane gida to lallai su yi layya. Amma al-atiratu, ita kuwa atira dabbar da ake yankawa da watan Rajab, fahiya mansuha, wannan an share hukuncin ta. Wa nafkhuha, share hukuncin wannan dabba ta ainihin Rajab, la yastalzimu nafkhul udhiya, wannan bai lazimtar da kuma a share hukuncin layya ba, a'a tare da cewa a cikin hadisi ɗaya ne hukuncin ya zo, to amma an share hukuncin watan dabba ta Rajab, amma ɗaya hukuncin na layya yana nan. Sai ce fahiya baqiyatun alal asli, hukuncin yankan dabban layya yana nan akan asalin shi na wajibci din. Qala ibn al-Asir, al-Imam Majduddin ibn al-Asir, kamar yadda ne bayani a wancan karatu namu, cewa na ɗaya daga cikin malaman da suka rubuta littafan da suka fassara kalmomi, yana da babban littafi mai suna An-Nihayatu fi Gharibil Hadis. Wannan littafi nashi in ka same shi a fannin littafan da ke magana akan fassara kalmomi, to in Allah ya so a matsayinka na ɗalibin ilimi ya ishe ka, domin da wahala ka samu wata kalma da ta zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama wadda bai fassara ba, ko hadisin ya inganta ko bai inganta ba. Ko da hadisi bai inganta ba, in akwai wata bakuwar kalma a ciki zai dauko sai ya fassara maka duk da bai inganta ba, amma ka fahimci me yake nufi, don akwai ma'ana akan wannan aikin nashi. Don wani malamin kuma ya kafa hujja da wannan hadisin duk da bai inganta ba, amma wani malamin ya kafa hujja da shi, to kai sai ya ce maka to fassara kalmomin kaji dan ka fahimci me yasa malamin ya kafa hujja da su. Don hadisi ko bai inganta ba, akwai buƙatar ka tsaya kai mai kyakkyawar fahimta, domin duk da bai inganta nan ba shine hujja a wurin wani. To in baka yi mishi kyakkyawar fahimta ba, sai wani ya cika da shi. Tsaya kai mishi kyakkyawar fahimta yadda yake a ilmance, zaka ce ai wannan hadisin sakamakon fahimtar da muka yi tashi ma ta nuna cewa bai inganta ba saboda kaza da kaza da ke ciki. Don haka hadisi ko bai inganta ba, ka karanta shi da'ifi ne ko maudu'i, amma ka gane me yake nufi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine malam yace qala ibn al-Asiri, al-Imam ibn al-Asiri yace wal atiratu mansuha, ita dabbar atira da ake yankawa a Rajab an share hukuncin ta. Wa inna ma kana zalika fi sadr al-islami, wannan ya faru ne a farkon musulunci. Wato akwai abubuwa da Annabi ya same su a farkon musulunci sai aka bi sannu wajen hana su saboda sun ginu akai. Na daga cikin shahararrun matsaloli shine shan giya. Shan giya ba rana ɗaya aka hana mutane ba, saboda giya ta shiga cikin Larabawa fiye da yadda kake tunani. To saboda haka cewa za a haramta ta rana ɗaya mai yiwuwa wasu ma za su ƙin addinin musulunci. To amma sai aka bi a hankali, to wannan dabba ma na daga cikin abubuwan da sai aka tabbatar musu daga farko daga ƙarshe sai aka rushe musu. Gashi a ƙasa malam ya ce ka duba littafin Jami'ul Usul. Littafin Jami'ul Usul har wa yau shi ma Ibn al-Asiri ya yi shi. littafi ne mujalladi 16 yadda kaga tsarin bulugul maram ka dai ga tsarin bulugul maram ko riyadu salihin ko to haka shi kuma yake mujalladi 16 ne manya manya kuma kowanne daya ya ninka bulugul maram so biyar kuma mujalladi 16 ne ibn al-athir kenan a cikin mujalladi na uku shafi na 317 malai yace wanzur ka duba littafin dake da suna al-adillati al-mutma'inna ala thubutin nafsi fil kitabi was sunna dalilai masu nakar da zuciya akan tabbatar da cewa akwai shari hukunci a cikin Qur'ani da Sunna akwai ayoyin da suke suna nan a Qur'ani ana karanta su amma an shari hukuncin su akwai hadisan da suna nan a cikin littafai ana karanta su amma an shari hukuncin su to wasu suna musun faruwan nafa a cikin ainihin Qur'ani da Sunna na daga cikin su akwai ainihin Mu'tazila ko Khawarija suna ganin cewa dan me za a ce wannan aya ce ta Qur'ani kuma an shari hukuncin ta to shine malam ya littafi yake akwai wani babban malami shine wannan littafi akan tabbatar da cewa nasikh wal mansukh tabbataccen abu ne a cikin alqur'ani da sunna mun fahimci wannan da kyau ko kuma wannan na daga cikin shubuhar da kristoci suke yawo da ita cewa to yaya qur'ani wuri kaza zai ce kaza wuri kaza zai ce kaza wannan shubuhar babu mamaki domin tun mushrikan farko tun yahudawan farko tun kristocin farko sun fada annabi sallallahu alaihi wasallam haka cewa al'amarin na muhammadu fa akwai rikici a ciki yau zai biya mana karatu gobe kuma sai zo ya ce wai Allah ya share wannan karatun ga sabon karatu suka ce to akwai rikici sai Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi mun fahimci wannan Allah ya ce ba wata aya da zamu share hukuncin ta sai mun zo da irin ta a wajen hukunci ko a wajen daraja ko kuma wadda ainihin tafita sai ce kai baka san Allah yana da iko akan komai ba kai baka san Allah yana da ainihin wato iko Allah shine mahalicin samai da kasa ba ma'ana Allah madaukakin sarki ya aiko da me ya aiko da littafi sukutin da guda daga baya ya sake aiko da wani littafin ya share wancan a to in ko haka ne ashe matsalar ta zama mai sauki in ya zama an saukar da littafi sukutin da guda aka sake saukar da wani ya share hukuncin wancan to dan aya daya ta share aya daya ashe bai zan bakon abu ba misali yanzu dukkanin kristoci suna da littafi a takaice guda biyu suna da old and the new testament al-ahdul jadid wal ahdul qadim suna da sabon alkawari suna da tsohon alkawari ina ma'anar sabon alkawari shine injila ina ma'anar tsohon alkawari shine attaura ta annabi musa to a cikin attaura ta annabi musa according to the old testament ayat da ainihin bible din tace dabbobi waɗanda suke da abin nan hannaye waɗanda ba rababbu ba misali agwagwa ya zo a cikin Old Testament cewa haramun ne a ci irin waɗannan dabbobin to amma a cikin New Testament kuma a cikin sabon alkawari kuma sai aka ce halal ne a ci dukkan Kirista ya san wannan yana to sai a ce yanzu an samu contradiction kenan an samu rudani kenan tsakanin sabon alkawari da tsohon alkawari to dan haka zaka ga isu kristocin wasu sai su ce bas yadda da abin da ke cikin sabon alkawarin ba wai dan ne wai dan ya rushe abin da ke cikin tsohon alkawari a nasikh wal mansukh ne waccan doka ita annabi Musa ya zo da ita da annabi Musa ya zo da ita dama annabi Musa ya zo da dokoki masu tsanani kwarai da gaske dalili Allah yake zalika bima asawaka wa ataduna saboda saban Allah Yahudawa da ta'addancin su shi yasa sai akai doka daidai da su mai zati babu sassauci babu rahama a ciki da annabi in abin nan Isa yazo alaihi salatu wassalam sai yace wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum nazo ne dan in halatta muku wasu abubuwan da aka haramta muku don haka a cikin tsohon alkawarin sai tsohon alkawarin yace kamar cin naman agwagwa haramun ne sabon alkawari sai yace halal ne to kaga ashe wannan ya kamata kristoci in ba rudani ne cikin kwakwalwarsu ba su rinka fahimta to shi yasa kullum muke cewa in yazan kai a cikin addinin musulunci ba malami bane kirista malami a cikin addinin shi ya same ka da magana ka ce a tafi ka je ka samu ƴan uwanka malamai dan menene zai same ka shi malami a nashi fannin kai jahili a naka fannin yace ai muqabala an ba ga tsoro bai je samu dan uwan shi malami mana ko ba haka ba eh to kai kuma in ka san baka da ilimi me zai kai ka kai kuma ka to gado magana da tafi karfinka sai saka maka shubha saboda al'amarin ainihin wato kristoci da yahudawa akwai rikici a ciki shi yasa za ka su kansu suke da rikici a ciki shi yasa aka samu protestants aka samu khawarija suka yi tawaye protestants din nan ba su yadda da roman catholic ba su yadda da king james version ba
me yasa saboda rudani dake ciki to abinda zaka yi protestants tambaya waɗannan khawarijawa na kiristoci waɗanda suka yi tawaye ga na farko da kuka ce ba ku yaddare King James version ba wannan littafi da sarkin Ingila yasa aka rubuta Bible da aka rubuta shin yanzu ku da kuka ce ga wanda yake mai kyau ta wace hanya kuka same shi wancan rubabban da basu yaddare shi ba sune suka dauka suka zauna suka tace shi to taya ta haka ake gyara a da sai ku ce ga wata riwaya muke da ita sahihiya daga Annabi Isa a wannan matacciyar riwayar da suka yi condemning ita ce suka dauka suka bubbuge na bubbugewa sai suka ce to ga abin da yake daidai ai ba haka ake ilimi in ka ce wannan hadisi ya mutu saboda wannan hanya tashi da'ifi ya ce ko munkara ce ko mawdu'a ce ko makamantan haka shikenan ka gama hukunci akan shi wannan matsalar da hadisin ke dauke da ita ba za ka yi aiki da ita ba sai in ta zo ta wata hanya to in kuka ce kun yi condemning din King James version sai a ce to shikenan yanzu wannan da kuke da shi ta ina kuka samu shi sai su ce a King James version din ne suka yi gyara akai a to kuma wani zai zo ya ce naku is not accepted ba a yarda da shi ba ba a karba ba shi ma zai ce zai bubbuge na bubbugewa shi yasa kaga dukkan Qur'ani sai kaga yana da isnadi duk Qur'ani yana da isnadi daga ina aka samu shi sai kaji an ce wannan kira'a da ake karantawa kira'ar Asim ya karbo ta daga wane ya karbo ta daga wane cikin sahabbai wane daga cikin tabi'ai wane daga kaza sa'annan zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa in kana yin riwayar warshi ko kana yin riwayar Hafs ko kana wata kira'a daban yana da kyau ka tabbatar da ka samu isnadin ta ka rike a hannu kuma alherin Allah ya kai wa sarki Fahad ya sa an buga waɗannan Qur'anai baki ɗaya an tabbatar da isnadansu a farkon bugun kowane Qur'ani ko a bangon ƙarshe shi yasa an kana da Qur'ani wannan nuskha Usmaniya da Fahd yasa aka buga kowace irin kira'a ce a duniya je kaka duba ƙarshen ta zaka ga isnadinta har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har a ketare a tafi kan mala'ika Jibrilu har zuwa Lauhul Mahfuz isnadinta nan amma babu wani Bible kwaya ɗaya da yake da isnadi ko kwaya ɗaya duk abin hayaniya ce da ban kaura ta fol Allah ya kiyaye. Shi ne sai malai yake cewa ka duba wannan littafi daga shafi na 103 zuwa shafi na 105 wal Mughni da littafin al Mughni a cikin mujalladi na 8 shafi na 650 zuwa 651 littafin al Mughni na al Imam Ibn Qudama malamin Ibn Taymiya ne littafi wanda yake na fiqhun hadisi ne yana dauko mazhabobi daban-daban amma ya fi karkatuwa zuwa ga mazhabin Hanbaliya saboda shi malamin ɗaya daga cikin manyan malaman Hanabila ne Allah ya shiryar da mu to sai malam yace ka ji dai dalilan waɗanda suka ce yin layya wajiba ce ammal mukhalifuna su kuwa waɗanda suka saba wannan magana suka ce ba su yarda a ce layya wajiba bace fa inna akbara shubuhatihim mafi girma daga cikin shubuhohin su kaga yanzu ana koya maka yadda malamai ke magana malamin da yake ya yarda akan cewa layya wajiba ce da ya kawo sai ya ce dalilai amma da yazo wajen waɗannan sai ya ce mafi girman shubuhohin su madadin ya ce mafi girman dalilan su to haka malamai suke in yazo ya tabbatar da abin da yake gani daidai in yazo kan waɗanda suka saba mishi sai ya kafa wata igwa ta tarwatsa duk abin da waɗancan suka ce tun a wajen kalma kaga sai ya ce fa inna akbara shubuhatihim mafi girman shubuhar su ala anna al-udhiyya sunna akan cewa al-anna al-udhiyyata sunnatun cewa layya sunna ce hiya qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi girman shubuhar su ita ce a cewa ai annabi ya ce idza dakhala al-ashr idan goman farkon watan dhulhijja ya shiga wato watan sallah babba fa arada ahadukum an yudhiyya sai ɗaya daga cikin ku ya nufi zai yi layya fala ya massa min sha'arihi kai ya sake shafu wani abu na daga gashin shi kai ya taba gashin shi wala min basharihi kai ya taba wani abu na daga fatar jikin shi shay'an kai ya taba komai to wannan hadisi gashi a kasa malai yace rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito shi a lamba hadisi na 1977 wa abu dauda haka al-imam abu dauda a lamba hadisi na 2791 wa an-nasa'i haka al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na 7 shafi na 211 da kuma shafi na 212 wal baghawi da al-imam al-baghawi a cikin littafin shi sharhu sunna a cikin lamba hadisi na 1127 وابن ماجه هكذا الامام ابن ماجه الامام حديثي ندبو 3149 والبيهقي هكذا الامام البيهقي a cikin As-Sunan al-Kubra mujalladi na 9 shafi na 266 wa Ahmad haka al-Imam Ahmad a cikin Al-Musnad mujalladi na 6 shafi na 289 hakanan yace wa da kuma mujalladi na 6 shafi na 301 da kuma shafi na 311 wal hakim hakanan hakim a cikin littafin shi al-mustadrak al-sahihain mujalladi na 4 shafi na 220 wa tahawi da al-imam at-tahawi sahibul aqida fi sharhi ma'anil athar a cikin littafin shi mai suna ma'anil athar al-imam tahawi na da manyan littafai guda biyu daya sharhu ma'anil athar hadisai da kake karantawa sai ka kasa gane ma'anar hadisin shi da kansa hadisi akwai hadisin da shi kadai zaka karanta amma sai ka gane me yake nufi sai imam tahawi ya littafi yana sharhin irin waɗannan hadisan da suke da wahalar fahimta wannan littafi mujalladi 4 ne juz'i 5 sannan akwai hadisan da in ka kalli wannan sai ka ga su biyu kuma suna dukan junan su kowanne ka gane ma'anar shi amma kuma sai ka ga ka gane wannan yace eh sai kuma ka ji ka gane wani kuma yace a'a sai imam tahawi yayi littafi shi kuma yana nuna maka yadda za a bambanta kowanne ma'anar shi ya sa mishi shi kuma sharhu mushkilul athar sharhin hadisai masu wahalar fahimta masu rikici shi kuma mujalladi 16 ne sannan kana cikin karatun hadisi sai kai karo da wata kalma mai wuya duk sai ka ji karatun ya fita ranka mai yuwa saboda kalma kwaya daya sai yazo shi ma sai littafi gharibul hadis cikin mujalladi 3 shi al-imam tahawi gaba ɗaya rayuwar shi aqida da sunna kawai ya tafa a gaba mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ake so jama'a ayi karatu yanzu waɗannan malamai ya kamata su samu magada akalla a samu ku yi karatu yadda za ku iya karanta littafin su ku iya fahimta amma yanzan a dauko maka sharhu ma'anil athar kace ma baka taba ganin shi ba zamanin su kusan ɗaya da su Imam al-Bukhari amma yaya baka san Imam at-Tahawi baka san Bukhari wanda aikin Imam at-Tahawi bai gaza aikin Imam al-Bukhari ba kowa akwai nashi fannin da ya taimaka ya ka san na wannan baka san na wannan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sharhu ma'anil athar kenan a cikin mujalladi na 4 shafi na 181 min turqin waɗannan malamai da kuka ji an faɗa dukkansu sun fitar da wannan hadisi ta hanyoyi da dama amma hanyar gaba ɗayanta tana tukewa an ummi salamata radiyallahu anha daga ummi salama ma'ana hadisin ya zama garibi kenan tunda sahabiya ɗaya ce rakta ruwaito amma mai yiwuwa ta karantar da almajirai wajen 50 to duk waɗancan hanyoyi tunda in sun taho za su kure a ɗaya ne sai ka ce hadisin hanyar shi ɗaya amma da ya farfasu ne cikin dalibai sai yawa kamar hadisin innamal a'malu binniyat sayyidina umar ya karantar da tabi'i kwaya ɗaya tabi'i kwaya ɗaya ya karantar da tabi'i kwaya ɗaya haka har kan tabi'ai guda biyu ya zama tabaka duk mutum ɗaya ne wannan tabi'i na biyu sai ya zan shi kuma ya tara almajirai dubunnai suka ruwaice hadisin a wurin shi amma duk da haka sai ka ce hadisin hanyar shi ɗaya saboda in ya taho ƙarshen ta zai tsuke a hanyar umar kawai to haka wannan ma ka gani gashi min turqin ta hanyoyi da dama amma duk hanyoyin an ummi salamata radiyallahu anha daga ummi salama Allah ya kara mata yarda mun gane wannan da kyau ko to kaji wannan ita ce babbar shubuhar su fa qalu su waɗanda suka ce layya sunna ce ba wajiba ba gashi sai malam yace ka duba littafin al-majmu' wato sharhul muhazzam na Imam an-Nawawi a cikin mujalladi na 8 shafi na 301 wa mughnil muhtaj da littafin mughnil muhtaj shi ma littafi ne al-Imam an-Nawawi ne yayi littafi ainihin wato ya sa mishi al-Minhaj na fiqh ne kamar girman risala sai aka samu wani malami yayi sharhin shi Mughnil Muhtaj mujalladi 4 ne a cikin mujalladi na 4 shafi na 282 wa sharh as-sunna ka kuma duba littafin sharh as-sunna na Bagawi mujalladi na 4 shafi na 348 wal muhalla da ainihin littafin mujaddidin zahiriyya Abu Muhammad Ali ibn Hazm al-Zahiri a cikin mujalladi na 8 shafi na 3 malam yace ka duba waɗannan malamai su ne suka ce layya sunna ce to yace ka duba dalilan su faqalu me suka ce to sai suka ce fihi dalilun ala anna al-udhiyata ghairu wajiba wannan dalili ne a cikin wannan hadisi akan cewa layya ba wajiba bace me yasa sai suka ce li annahu sallallahu alaihi wa sallama qala saboda annabi ya ce fa idza arada ahadukum an yudhiya idan ɗayan ku ya nufi zai yi layya kaga annabi cewa in ɗayan ku ya nufa abinda ka nufa kamar ka so ne in ɗayan ku ya so ya yi layya kaga ashe ba abu ne na dole ba su hujja su kenan sai ce sai suka ce walau kanat wajibatan, da ake laye wajiba ce, lam yufawwid ila iradatihi, da annabi bai danganta abin zuwa ga nufin mutum ba, da bai ce fa arada. Kaji inda suka biyo, shi yasa ko zaka shiga rudani da kutsawar zantutuka malaman fiqh sai ka karanta usulul fiqh fa, in ba haka ba suna magana da wani yare ne da baka fahimta ba. Duk malaman nan da kaga sun rubuta fiqhun nan ba wai kawai sun sha madara ne kawai suka ce farallan alala guda uku ba, tsayawa suka yi nazari, suka yi karatu, in yaso dalilan nasu ko ya zan ba daidai ba ko ya zan daidai, amma fa ba maganganu ne suke faɗi akan son zuciya ba. Shi yasa kafin ka iya cewa mai risala yayi kuskure wuri kaza, ya kamata ka binciki tukuna menene ya kai shi ga fadar wannan magana. Yana da wani dalili a Qur'ani ne ko yana da dalili a hadisi ne? Idan dalilin shi a Qur'ani ne, ta iya yiwa ayar yayi mata kuskuren fahimta ne ya gina hukunci akai, to shin kai ka iya tafsiri tukuna, da har zaka iya cin jaran nashi fassarar da ya gina hukunci akai? Idan hadisi ne, mai yiwa ya inganta kamar wannan amma ya kafa hujja da shi a inda bai dace ba, to ta yaya zaka yi ka iya gane haka? Shine sai ka yi usulul fiqh. Yanzu wannan matsalar usulul fiqh ne yake amfani, saboda usulul fiqh dama an ce ana bibiyar dilalatul alfaz, abubuwan da lafuzza suke nunawa sune a cikin usulul fiqh ake bi. Saboda haka yanzu su kaga waɗannan sai suka ce tunda annabi ya ce fa arada ahadukum, sai ɗaya daga cikin ku yayi nufin yayi layya, ashe da layya wajiba ce da annabi ya ce sai ɗaya daga cikin ku yayi nufi ba, to shine sai malaka yake cewa wa qad radda ala hadhihi shubha shaykhul islam ibn taymiya, sai aka samu shaykhul islam ibn taymiya yayi raddi, ya maida martani akan wannan shubha ta su, wannan dalili nasu da suka kawo. Ibn Taymiya rahimahullahu ya bada ansa akai ba'da an rajjaha alwujuba, bayan da Ibn Taymiya ya karkata akan cewa layya wajiba ce, sai kuma yazo yayin raddin waɗannan malamai da suka yi musu akan haka qailan. Ibn Taymiya yayin raddi yana mai cewa, malai yace ka duba littafin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 23 shafi na 162 zuwa 164, me Ibn Taymiya yace? Ibn Taymiya sai yace wa nufatul wujubi laysa ma'ahum nassun, waɗanda suka kora wajibci cewa layya ba wajiba bace ba su da wani nassi karara, fa inna umdatahum, domin madogarar su qauluhu sallallahu alaihi wasallama, magana annabi da annabi yace man arada an yubahiya, wanda ya nufin ya layya, qalu sai suka ce wal wajibu la yu'allaqu bil irada, abin da yake wajibi ba za a rata ya shi da cewa sai in kana nufi ba. Mun fahimci wannan? Sai Ibn Taymiya yace wa hadha kalamun mujmal, ai wannan magana ta annabi magana ce dunkulalliya, fa innal wajiba, sai ce domin wajibi la yukalu, sune suke wannan maganar afwan, sai suka ce wa hadha kalamun mujmalun, wannan magana da annabi ya magana ce dunkulalliya, domin ko fa innal wajiba la yukalu ila iradatil abdi, ba a danganta abin da yake wajibi ne a ce in kaso. Yanzu sallar azhar cewa aka in kaso, kaga ba cewa aka in kaso ba, tirsasa ka aka yi lallai kai to layya, sai annabi ya ce wanda ya so ya yi layya in goma farkon goman nan na wata suka shiga na Zulhijja, to kaga ashe kamar annabi ya danganta abin ga sai wanda ya so, to shine sai fayuqalu. Ibn Taymiya ya ce sai a ce a karkashin kaddarawar da suka ce za a ce kenan, suka ce sai a ce in shi'ita fafa'alhu, in ka so to ka aikata, bal kad yu'allaqul wajibu bi shartin li bayani hukmin min al ahkami. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai wato wannan yana kawo magana su ne yana mai ture ta, suka ce abinda aka rata ya shi akan cewa in kaso, kaga ba abu ne wanda yake wajibi ba, domin wajibi ba za a rata ya shi ga cewa sai in kaso ba, a ƙarƙashin wannan yana nufin kenan in kaso ka aikata. Sai malai yace bal qad yu'allaqul wajibu bi sharti, ai akwai kuma lokacin da akan ainihin wato rata yadda wajibi da wani sharadi, li bayani hukumin min al ahkam, saboda bayanin wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen musulunci. Akwai abin da yake wajibi ne, amma Allah madaukakin sarki ba zai nuna maka wajibcin shi kai tsaye ba, sai ya ce sai in sharadi kaza ya cika. Ka kaulihi, Ibn Taymiya yake kamar magana Allah da Allah yake cewa idza kumtum ila salati, in kun tashi sallah, faghsilu har zuwa karshen aya, ma'ana faghsilu wujuhakum. Abin da yake son ya nuna maka anan, yanzu nan wajibi ne kai alwala, a sai in za ka yi sallah, kaga ashe alwala wajibi ce amma da sharadin in za ka yi sallah, in da ba ka yi sallah ba fa zaka iya zaman ka haka fiddan. Suratul Ma'ida aya ta 6 wa qad qaddaru fihi, yace malamai sun kaddara a wannan wurin, suka ce ma'anar shi idza aratumul qiyama, in kuka nufi za ku tashi sallah. Jama'a mun gane anan kafin mu tafi da nisa akan wannan matsala, yana da kyau kaga wannan wata fa'ida ta kawo musamman ga masu aqidar ainihin wato tatsine da suka shigo suna ainihin nuna cewa ai alwala sai ka tabbata sallah, tunda an ce idza qumtum ila salati, wai sai in an tashi sallah, tunda an ce idza qum, kaga wannan dama gwarawa ne, bai bayi ne dama, babu mamaki, ma'ana larabci in ba harshen uwarka bane sai ka je ka koya. Eh, a matsala haka take yanzu, kamar a ce Hausawa suna magana Bahaushe ne editan jaridar gaskiya ta fi kwabo, kai kuma ba Bahaushe bane, ai bai kamata ka zo zaka karanta har kai ci gyaran shi ba, ya kamata tunda ba harshen uwarka bane sai ka je ka koya, ko mun fahimci wannan da kyau, ko tunda larabci Allah ya sa ba harshen ka bane, baka iya ba, baka gada wurin uwarka ba, zaka sarrafa Qur'ani sai ka je sai ka koyi larabci yadda ya kamata. Ka'ida a cikin larabci suka ce idan idza ta taso fi'ili madi, to tana hukuntar da mustaqbal. Idan ta so fi'ili madi, tana Allah madaukakin sarki ce idza kuntum ila salati, ba cewa za ka yi idan kun tashi sallah ba, sai ka ce a idan za ku tashi sallah, sai ka fasara shi da mustaqbal. Idan iz kuma ta taso fi'ili mudari'i, ita kuma tana hukunta madi. Iz wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi, ka tuna yayin da kake fada wa wannan da Allah ya mishi ni'ima, kaga magana ta wuce ne, ana cewa tunani. Idan kuma iz ta taso fi'ili madi, tana hukunta mustaqbal ita ma. Iz qala Allahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, ma'ana ka suranta yayin da Allah zai cewa annabi Isa dan Maryamu, kai ka cewa mutane su dauke ka kai da uwarka su bauta maka su rabu da Allah. Kaga anan abun bai faru ba, amma ana cewa ka suranta nan gaba zai faru lokacin kiyama kenan. To iz kenan idan ta taso fi'ili madi. Iz kuma in ta taso mudari'i, to tana bayyana madi. Iz in ta taso madi, tana hukunta mustaqbal. Iz idan ta taso mudari'i kuma tana hukunta madi. Yanzu don Allah wannan idan uwarka ba Balarabiya bace, ba sai ka je malamin Nahawu ya biya maka ba, dole ne in ba haka ba yaushe zaka iya bambancewa? Ina fatan mun gane wannan. Wannan kenan. To in ba mu je mun koyi Larabci ba, jama'a kar ku manta karatun littafin mu Manzilatus Sunna, kar ku manta doguwar shimfiɗa da ne nace na daga cikin abubuwan da ke sabbabar da bid'a shine al-qawlu fid-din bighairi ilmi wa qabulu zalika min qa'ilihi aw mumarasatul jahil li umuri al-fatwa wa at-ta'lim wa qabulu zalika minhu. Na daga cikin abin da ke kawo ja'in bid'a a cikin musulunci shine ne magana a cikin addini ba tare da ilimi ba. Ku dauko mutum ku ce shine malamin ku, zunzurutun jahili ne, ya iya surutu ne kawai, ya iya lacca, ya iya bayani, amma bai san karatu ba, bai san Qur'ani ba, bai san hadisi ba, bai san fiqh ba, bai san usulu ba, yazo yana magana, to zai sababar da bid'a, saboda magana ce yake yi a cikin addini ba tare da ilimi ba, sa'an nan kuma in yi magana sai a karba. To irin su ne nan, sai ga mutum ya tare ainihin kwana da majabaki, ya rike Al-Qur'ani gashi nan wai shi malamin tafsiri ne, can kusa da shi ba wani, wajen su goma gaba ɗaya ba su tare sun yi yatsan mai tafsiri ɗaya ba. Mun fahimci wannan da kyau? Su goma gashi nan zaka ga a daddaba ɗaya sun taru, wai duk kowa wai tafsiri yake yi, kowa yana fassara Al-Qur'ani ne da yadda ya dace da son zuciyar shi. Karkashin haka sai bid'a ta biyo baya. Sannan ko muka ce ko kuma jahili ya kutsa cikin harkokin karantarwa, kuma idan ana karban wannan karantarwa, anan mun ce jahili ba jahili fitik ba, jahili wanda yake murakkabi, wanda yake ruwan ilimi ya fara bugun shi, to shi bai jike ba, shi kuma ba a bar shi busasshe ba, to irin wannan yafi kowa musiba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To irin waɗannan su ne jahili da ake magana, muka ce wannan na sabbaba bid'a. To sai na ce in ba ku manta ba, ina talkhisin abin da na faɗa a shimfiɗar wannan littafi ne. Sai na ce to jahilci fa yana da surori da yawa, na daga cikin surorin jahilci suna bayyana a wurare biyu. jahilta harshen larabci, mutum ya zama bai san harshen larabci ba, wallahi duk abin da zai faɗa a cikin addinin musulunci sai bid'a ta biyo baya. Domin Qur'ani da larabci yake magana, hadisi da larabci yake magana, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai iya wani harshe ba ko kwaya daya sai larabci, zunzurutun larabci kuma yake yi. Har sahabbai manzon Allah yana larabcin da sai sun nemi fassara. In ya zama kuwa sahabbai za su nemi fassara tantagaryen larabawa ne, babu wani wanda yake rayuwa bayan sahabbai har zuwa tashin kiyama da zai ce ba zai nemi jawabi akan bayanin annabi ba. Qur'ani zai rikice wa sahabbai su kasa fahimtar shi. Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. In aka ce dare yayi da watan azumi ku yi ta ci ku yi ta sha har sai kun iya bambance fari daga bakin zare, abinda Allah ya ce kenan a cikin Al-Qur'ani. Sahabi ne, sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ne malamin shi, shi kuma balarabe ne gaba da baya, amma sai kasa fahimtar ayar sai je samo bakin tarnaki da farin tarnaki, madaurin jaki, fari da baki, sai saka a fulo, a karkashin fulo, sai dan fito da bakin su waje haka, sai kulla kofa, ya kulla window, ya ta sahur wai yana so sai san da gari ya waye pepe, sannan ya iya bambance wannan baki ne wannan fari ne, sannan shi fahimta shi kenan, sannan za a daina sahur. Shi da kanshi da ya wannan sikihun nashi sai gane kuskure ne, ka san akwai abin da yake kai da kanka kafin a ci gyaranka ka gane kuskure, sai zai ce ya manzon Allah na yi aiki da azanci fa, amma ni ina ga akwai matsala ni kaina, yaya sai ce ai kaji, sai ce ayya ai bakin zare da Allah yake faɗi anan duhun dare yake nufi, kinaya ce, farin zare yana nufin hasken alfijiri, ma'ana in aka ce da duhun dare to ku yi ta cin abinci, kar ku daina yin sahur in kuna da bukata har sai farin hasken alfijiri ya fito. Sahabbai kenan, ba su fahimci ayar ba, kuna ganin matsala ta fito, rana tsaka yana cin abinci ta yake yi an abin nan, mun fahimta. To saboda haka ya jama'a, sai ka je ka koyi harshen larabci, muka ce na daga abin da yake sababbar da bid'a shine me, tajahulul lughatil arabiyya, ka san harshen larabci amma saboda son zuciya da ke tare da kai sai ka murde ma'anar kalma kaza, sai ka fassara ta daidai da kungiyarka ko dariƙarka ko mazhabinka, saboda me, saboda kai baka son ainihin wato ya zan wannan abu ka saba mishi, to tunda baka son ka saba aya ce ta Qur'ani ko hadisi sai ka karkatar da ma'anar shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko, sai ka karkatar da ma'anar wannan abu. Yawma nad'u kullu unasin bi imamihim, ko haka Allah madaukakin sarki yace, dan shi'a da suka tashi dan son zuciya sai suka ce ai imamu anan imami daga cikin limamai, dan haka ranar alkiyama duk wanda bai da limami to ba zai shiga cikin wadanda za a kira ba kenan, za a kira kowace al'umma bi imamihim. Dukkan malaman tafsiri kaka sun hada akan al-imamu anan shine al-kitabu, amma su sai suka ce al-imamu shine limami, limami ɗaya daga cikin limaman nan za a kiraye ainihin mutane da su. Me yasa sun yi wannan fassara ne, dan ba zai musu ƙaryata ayar ba kai tsaye, to amma sai su murde ma'anarta, tajahulul lughatil arabiyya kenan, ka san ma'anar kaza sai kai keme ma sai kace a'a kai ga yadda kake so ka fassara, ai juyin duniya kace to kai haka ka fahimta kuma a tsaya akan nan, to ba zai yiwu ba, wannan zai sababbar da bid'a. Abu na biyu daga cikin inda jahilci yake bayyana shine al-jahlu bi ilmi qawaninir riwaya, jahilta ilmin hadisi. In mutum ya jahilci ilmin hadisi ko kuma al-jahlu bis sunna, jahilta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, jahilta sunna din nan yana kaso kashi biyu, ka jahilci matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama, in baka san darajar sunna ba sai ka dauki ra'ayin wani ko ra'ayinka sai ka aza akan sunna, lallai in baka san darajar sunna ba zaka iya kago bid'a, ai juyin duniya da kai kace to ai kai ba zaka iya saba wa maliku ba, abinda lisanul qal din kake fadi kenan da harshen ka, a aikace kuma kana nuna baka iya saba manzon Allah kenan, domin maganganu biyu ne. Manzon Allah dai ya ce wanda yake azumi sai ya ci ko ya sha da rana da mantuwa, Allah ya ci da shi ya shayar da shi, ba ramuwa akan shi, babu kafara. Hadisi ne sahihi, yana cikin sahihul Bukhari da Muslim da al-Mustadrak na al-Imam Hakim, duba cikin bulugul marami babin azumi. To sai Imam Malik aka ce ya ce a'a jidda haka zaka rama, to shikenan sai a ce Imam Malik Allah ya gafarta mishi, amma bai halatta mana mamu waiwayi wannan magana ba, balle ma mu dauke ta, daukar ta dama bata taso ba ma, waiwayar ta ma bai halatta ba tunda ma'aiki na da ta cewa. To sai ka ce a'a kai dai ka yarda da magana annabi, amma kai wannan dai ta Imam Malik nan kafi natsuwa da ita, zaka rama dan zuciyarka ta natsu, to kai zindiki ne. Ya kamata ka san wannan, baka kaunar manzon Allah ko misqala zarratin, don da ka yadda da ta manzon Allah da ka natsu da ita. Duk sanda baka ji a ce ga na manzon Allah, sai mutum ya ce to mun yadda, amma dai bari mu yi wannan, saboda in mun rama zuciyarmu za ta fi natsuwa. Baka da imani, anta munafiqun khalis, tantagariyar munafiki ne kai, saboda maganar annabi ba ta maka dadi ba, ta kasa natsuwa a zuciyarka. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Mun fahimci wannan? Eh, to shikenan sai su ce ai an zagi Imam Malik. A'a, ba a zagi Imam Malik ba. Imam Malik cewa akai Allah ya ji kanshi, shi kuskure. Meyuwa bai samu wannan hadisin ba, ko ya samu hadisin, hadisin ya zo mishi ta karkatacciyar hanya, dan haka da ya dauke shi ta karkatacciyar hanya, wanda ya bige shi ya faɗi ra'ayin shi. Malaman fiqh na da uzuri, don haka Ibn Taymiyyah ya yi littafi ya kare su, ya sa mishi raf'ul malami anil a'immatil a'lam, yace waɗannan manyan malamai ba a zargin su. Ga nassin hadisi karara, kai kaga ya inganta, kai tsaye su kuma sai kaga sun saba. To karkace da wauta ne, ka kawo musu wani hanzari. Ibn Taymiyyah ya kawo hanzari, yana da kyau a rayuwarka ka samu wannan littafi raf'ul malami ka karanta, dan wannan zai taimake ka ka fahimci duk kurakuran da malaman fiqh suke yi. Ba da wauta bane, mas'ala ce take faruwa na daga ciki, ita ce wannan. Ko dai ya zama ya faɗi maganar bai san hadisi ba, daga baya sai aka ga hadisi, kagan aka ga ya saba, sai a aje ainihin maganar shi a dau hadisi. Ko kuma ya zama ga hadisin ya zo mishi amma ta gurguwar hanya, shi bai samu sahihiya ba, sai ya ce to ba zai aiki da wannan hadisi ba, sai ya tashi fatawar. To duk cikin biyun bai yi laifi ba ko kwaya ɗaya, don ya yi iya abin da Allah ya ɗora mai ne. To yanzu kai sai ka samu hadisin lafiyayye ya inganta 100%. Kaga bambancin ka da Imam Malik kenan. Shi mai yiwa bai samu ba, to kai ka samu. Shi mai yiwa ya samu amma ya gaba da isnadi mai inganci ba, to kai ka samu da isnadi mai inganci. Sai ka ɗauko maganar Imam Malik kace ita za ka yi aiki da ita. Akwai bambanci kamar bambancin gabas da yamma tsakanin kai da Imam Malik. Imam Malik bawan Allah ne, malami ne, salihi ne, musulmi ne mai bin sunna, kai kuma munafiki ne. Akwai bambanci kamar yadda ka san tsakanin gabas da yamma, tunda shi bai samu ba, ko ya samu bai inganta ba, kai ko ka samu kuma ya inganta, sannan ka aje ka ɗauki ra'ayi. To don haka ka ji su Imam Malik suka ce hadisi ya inganta. To shi ne mazhabin mu. Imam Malik, Imam Shafi'i ma cewa kai in kuka ga hadisi ya inganta, kuka ga ina da wata magana sabanin haka, ku tabbatar da cewa sa'ad da na faɗi wannan magana hankalina ne ya gushe, bana cikin hayyacina. Dan ba yadda za a yi ina cikin hayyacina in saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi'i kenan. Wata ran sai ya karanta hadisi, sai wani ya ce algafata malam, yanzu wannan hadisi kai ka yadda da shi, za ka yi aiki da shi? Imam Shafi'i ya ce sai da tsigata ta tashi, tsigar jikina sai da ta motsa. Yace kai ka ganni da cross a wuya? Yace a ka ganni da dandani ni fasto ne? Yace a. Yace in ja hadisin manzo Allah wai ka tambaye ni wai zan yi aiki da shi? Ma'ana kama ce zan yi aiki da shi, but ni Kirista ne, ai Kirista ne yake cewa annabi ya ce yace bai yadda ba. To ka ganni da cross a wuya ne? Ke maka aka ni mabiyi ne? Ko ku dandani ka ganni da shi fasto ne ni daga coci? Imam Shafi'i nake, a ce manzo Allah ya ce, kuma in kiyarda. Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Saboda haka su kan bayan Allah ne, don haka duk wanda yace maka muna zagin malaman fiqh, ƙarya yake, zaunar da shi kace a ina suka zagi malaman fiqh? Kai aka faɗi hukuncin ka, kai da hadisi yazo maka na manzon Allah, ka ketare ka ci gaba da bin ra'ayi. Wannan ra'ayin ba ra'ayin su bane, tunda sun ce in hadisi ya inganta su ma sun bashi. Don haka Imam Malik yana sauran kwanaki kadan zai rasu, sai tattaro almajiran shi suka kewaye kabarin annabi. Yace kabarin wa kenan? Suka ce ainihin kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yace to ku sani da cewa duk wani mutum da kuka sani yana kuskure, ana iya daukan daidan shi, wata ran in ya kuskure a rabu da kuskuren shi. Yace sai mai wannan kabarin. Ishara yake musu akan me ta iya yi wa na karantar da ku zan kwanta an mutu. Bayan lokaci za ku je ku ci gaba da bincike mai wa abin da na karantar da ku, ku ga sabanin haka daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. To ku dauna annabi sallallahu alaihi wasallama ku ajanawa. To amma yanzu dubi yadda malikiya suke. Malikiya ƙarya zuran. Malikiya na gaskiya su ne irin su al-Imam Ibn Abdul Barr an-Numari, wanda yace Allah ya tsari ba malike daga ya saba wa manzon Allah ya bi Imam Malik, yace ba dan malikiya bane. Ma'ana ta'awuzi ma yake, Allah ya kiyaye muna malikiya. A ce manzon Allah ya ce kuma mu ce a'a,
to yanzu dubiyar da mutane suke cewa su malikiya ne, kuma me suke dauka a malikiya? Sai abin da ya daidai da ra'ayinsu. Wanne malikiya kaga gemin shi ya kawo cibiyar shi? Wanne malikiya ka gani a Najeriya gemin shi dogo haka yayi saiti ya tafi, duk sun datse ya zama kamar farin wata ya fitowa fari? To amma malikiya sun ce gemu a bashi ya sakata ya wala, kada a rage shi. To me yasa ba su dauki wannan ba? Malikiya sun ce kada tufafin ka ya ja kasa, dubu wandunan su kamar tantabara duk suna jan kasa. To ashe kaga malikiyar ma ba malikiyar suke bi ba, suna daukan abin da ya daidai da son zuciyar su ne. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Saboda haka in kana son fahimta alqur'ani sai ka je ka fahimci me, sai ka fahimci ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. To na daga cikin bangare na biyu na sanin sunna shine me, na jahiltar sunna shine ka jahilci ilimin hadisi. In ka jahilci ilimin hadisi bid'a za ta biyo baya, domin za ka yi fatawa da me, za ka yi fatawa da mataccen hadisi. Misali yana cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al-imam Ahmad ya ruwaito da isnadi kyakkyawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in ka zo masallaci ka samu mutane na cikin sahu, sai kai ka tsaya a bayan sahu, to shikenan ba ka da sallah. Ina ma'anar ba ka da sallah? Sallar ka ta baci, ga wurin shiga ka ki shiga, sai ka tsaya a bayan sahu, ba ka da sallah. To amma sai ka zo ba wurin shiga fa, sai ka tsaya a inda ya sauƙaƙa maka ka kafa sahu din, kai kadai kai sallar a bayan sahu din, sallar ka ta yi tunda ba wurin shiga ne. To sai aka samu wata riwaya munkara, sai ta ce wai annabi ya ce dan me baka fusgo wani ba ka zo ku haɗu. To wannan riwaya da ta ce dan me baka fusgo wani ba, riwaya ce munkara. To amma in baka sani ba sai kai hukunci, sai ka ce a'a ai dole ka fusgo wani. To wannan fusgowar bid'a ce. Me yasa? Saboda hadisin da ya zo da ita da'ifi ne, jiddan munkari ne. To yanzu in baka san yadda za ka tace hadisai ba, me zai biyo baya? Sai kai ta gini da matattun hadisai, sai bid'o'i su ta zuwa. Yasa dole a jiya koyi ilimin musalal hadisi jama'a. Kuma ku sani wallahi babu ilimi mai fadi a cikin duniyar karatu kakab na musulunci irin ilimin hadisi. Shi yasa sai ka zage, ba abu ne wanda za a je a yi maka refreshing course ba. Wata uku shikenan ka zama malamin hadisi, ko kuma ka shiga daka ka kulla kanka kana karanta wani littafi ka fito kai nadi, ai mu ma mun iya. Wallahi sai ka je dafo ake yi sosai, professional course ne, ba course ne na shekara hudu kai degree ka gama ba, sai kai karatu karatu na tsawon shekaru, ka dimanci nazari a cikin abubuwa, saboda kana son ka gane abubuwan da suka tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ne, domin wasu sun sha dare don su bata waɗannan abubuwan. Allah ya shiryar da mu. To shine sai malam yake cewa wa qaddaru, kuma malamai suka kaddara cewa ainihin idza aratta alqira'ata fasta'iz, a wajen waccan ayar da take cewa ainihin wato idza qara'ata alqur'ana ko fasta'iz billahi, to kaga idza qara'ata idza ta taso fi'li madi, tana hukunta mustaqbal, sai ka ce ma'anar shi idza aratta alqira'ata fasta'iz, in ka zo za kai karatun alqur'ani sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, sannan sai kai qira'a. To saboda rashin fahimtar wannan ka'idar, sai wasu suka bid'antar da farawa haka, sai suka ce a'a sai ka gama kira'ar ka tsaf, sannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kuma wannan maganar abun mamaki, saboda a lokacin waɗanda suka yi ta sune malaman, sai kaga an ce an yi sabani. Karanta littafin ainihin An-Nasr fil Qira'atil Ashr na Ibn Abin Jazir, zaga yace wasu malamai sun ce sai ka gama kira'an ne sannan za ka yi ta'awuzin. Me yasa suka ce? Saboda zahirin abin da aya ta nuna kenan. To amma haka larabci ya hukunta? Ba haka larabci ya hukunta ba. Akwai abubuwan da suke jama'a, ko a Hausa in ka zo ka ce wai wane ya ce ka zo, da kuma wane ya ce ka zo, gangaren Bahaushe fa samfare rab Bahaushe haihuwar uwa da uba, ya san da bambanci. Akwai bambanci tsakanin wai ka zo da kuma ka zo. Wai din nan dha'ifiyar magana ce, tana nuna shakka. A to wai ne ma? To ba zan zo ba. A ya ce ka zo, sai ka ce yanzu kai magana. To amma kai ba Bahaushe bane, baka iya bambancewa sai in ka je ka koya. To saboda haka larabcin nan ku sani da cewa Qur'ani ba da Hausa aka saukar da shi ba, dan Bahaushe yana ganin Qur'ani fa da Hausa ne. Sai sa sai ce kauman Ludda, mutane sun yi barin Ludayi, wai yana ganin Qur'ani fa Hausa ce. Qur'ani ba Hausa ba ce jama'a, Qur'anan Arabiyyan ghayra zi iwaji. Balarabe ne Qur'ani, san fareran larabci. Sai sa sai ka je ka koyi larabci. Allah ya shiryar da mu. To shine sai malai yace wa fahara wajiba, tsarki wajibi ne, wal qira'a fi salati wajiba, karatu a sallah wajiba ne. Sai ce wa kad qala, domin Allah ya ce in huwa illa dhikrun lil alamin, alqur'ani wa'azi ne ga halittu baki daya ko liman sha'a minkum an yastaqima ga wanda yaso daga cikin ku ya tsayu ya miƙe ka gani dubi ibn taymiya yana maka hujja ne in kun ce wancan hadisin dalili ne akan cewa layyaba wajiba bace dan annabi ya ce fa'ara da ahadukum to ga kuma anan Allah ya ce in huwa illa dhikrul lil alamin qur'ani wa'azi ne ga halittu liman sha'a minkum an yastaqima amma ga wanda yaso daga cikin ku ya tsayu to shin wannan istiqamar mustahabi ce tsayuwa akan addini mustahabi ne wajibi ne to amma gashi Allah ya ce liman sha'a mun fahimci wannan da kyau ko yace suratu takwir aya ta 27 sai yace wa mashi'atul istiqama mashi'a din nan cewa ana son da ka tsayu ai wajiba wajiba ce amma sai Allah ya ce liman sha'a duran haka can ma da yace fa'ara da ashe ba yana nufin wai dan a nuna abun ba wajibi bane ثم قال رحمه الله سؤال نندي ابن تيمية الله يجي كنشي تقبل التوى أقصى في ماله يجي المصدر السابق إذا ماله ميكاو هجا يجي دوب رسالة قبع قائدر إلمي إنزي ساكي يجي واك دوب رسالة توبا بداتي وننتا تمال ما يبماك يجي ساكي دوب رسالة في يجي دوب المصدر السابق واتو دوب هجا تازو كينا المصدر السابق رفرنس نتاغتو قمامشي ke za ka ji sai ce al-masdar sabit littafin azu da aka gabatar maka majmu'ul fatawa kenan ibnu taymiya ya ce wa aidan fa laysa kullu ahadin yajibu alayhi an yudahiya ai kuma ma ba kowa ne layyata wajaba akan shi ba wa inna ma tajibu alal qadir sai wanda yake da iko sai ce fa huwa alladhi yuridu an yudahiya dan haka wanda yake da iko shine yake nufin yin layya kenan kama kala kamar yadda annabi ya ce man arada al-hajja falyata'ajjal wanda di yake nufin hajji to ya gaggawa ya aikin hajji din fa innahu qad domin kuwa katta dillu dhalla za a iya samun ainihin wato dabbar ka ta bace ka dan tattali dabbar ka da baka ainihin tafi ka je ka yanka ko ka tattali ɗan kuɗin ka to manzo Allah ya ce indai ka ni nufin aikin haji to kai marmaza ka tafi domin wannan dabba ta ka za ta iya bata ko kuɗin naka za su iya lalacewa wata arudul haja ko kuma wata bukata za ta iya bujuro maka wanda za ta kifar da kuɗin naka mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi gashi malam a kasa yace rawahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na farko na musnad shafi na 214 da 323 da 355 wa ibn majah haka al-imamu ibn majah ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 3883 wa abu nu'aymin da abu nu'aymin fil hilya a cikin littafin shi sunan littafin cikakke shine hilyatul awliya'i hilyatul awliya'i wato yana tarihin manyan bayan Allah ne cikin malamai waɗanda suke waliyai malamin hadisi ne littafin mujalladi 10 ne a cikin mujalladi na 1 shafi na 114 kaga duk waɗannan suna tabbatar da maganar da na faɗa ɗazu cewa babu wani fanni da aka yi rubutu mai faɗi irin ilimin hadisi duk waɗannan littafan da muke kawowa in ka mallake su ka mallaki kaɗan ne cikin littafan da ake so ka mallaka shi yasa aikin aiki ne ka tafi noma za ka yi faskare za ka yi ina za ka shiga ka fita ka san yadda za ka yi ka yi karatu ka samu kuɗi ka fi littafi sannan ba ado za ka yi da su ba ka karanta kada ce malamin yana da littafi mujalladi 100 ya karanta ko kuwa ko ka koyi irin yadda ake sayan qur'ani a ƙasa Hausa sai mu ce sai qur'ani mai gafaka a ƙasa Hausa sai ya rataye yana ta kura ko ya ce ai baban mu mun gaji qur'ani a wurin shi to Allah rahmani ya karanta ne ko kawai shikenan ya sai ya rataye yana shan kura da ya sai shadda shi rataye tai tana shan kura ba sakawa ya wuya ya fesa mata turare ba ya mata guga to qur'anin ma ya dako ya je alaran ma ya biya mishi ma kawai barazana wai sai mutum wai sai qur'ani wai sai rataye wai sai mutum ya sai littafi wai sai ado ji abubban malami ne wale mutum to ya karanta ujura kenan malam ujura kenan Allah ya shiryar da mu anil fadl daga ainihin al fadl sai ce wa fi isnadihi da'af a cikin isnadin wannan hadisi akwai rauni lakinnahu yace sai dai kuma warada min tariqin ukhra wannan hadisi ya zo ta wata hanyar daban inda Abi Dawud a cikin riwaya Abu Dawud lamba hadisi na 1732 wad-Darimi da kuma al-Imam ad-Darimi ma ya ruwaito shi a cikin juz'i na 2 shafi na 28 wal Hakim da al-Imam al-Hakim al-Mustadrak mujalladin farko shafi na 448 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a mujalladi na farko shafi na 225 wa fihi da'afun aidan kaji hanyoyi biyu hanyar farko aka ce ita akwai rauni a cikinta hanya ta biyu ma da ya koro ta sai ya ce akwai rauni don me ko da za ka fitar da hadisi daga littattafai guda 100 in ya zama hanyar nan kwaya ɗaya ce in ɗaya ta mutu duk sauran matun da duk maimaitawa ne hadisi ɗaya zaka iya samun shi a Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Musnad, amma hanya ɗaya ce. Idan a ce misali wannan hanya da za a samu tangarda a ciki, tunda ɗaya ce, to duk sauran ma haka ne, sai dai in wannan hanyar daban ce da wannan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa akwai wasu matasa ƴan bana bakwai da suka taso suka ɗan yi karatun hadisi sama-sama. Shikenan in Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya takhrijin hadisi ya ce wannan hadisi yana da hanyoyi biyu, su kuma karatun hadisin bai wadace su ba, sai su je sai su fitar da wannan hadisi daga littattafai guda 40, wai za su yi alfahari Albani ya fitar da hadisin ta hanya biyu, su kuma zai ce mun fitar da shi ta hanya 40. Kaga jahilci. Waɗannan littattafai guda 40 ai ba su ne hanyoyi ba, a'a, duk yawan littattafan in dai hadisin duk littafin da kaje zaka ga daga Abu Huraira to ko littafi dubu ne sai ka ce hanya hadisin kwaya ɗaya ne, amma sai ka ce yana cikin littafi dubu, to ai baka ƙara komai ba kenan. Don haka sai ka je yaro yana alfahari wa akhrajahu Sheikh Al-Albani min tariqataini wa ana kharrajtuhu min 40 masdaran, waje yana son ya ce wai ya fi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne. Kai jijjiwa, Allah ya kiyaye jijjiwa kenan da zangayi. Aba malam alin zamu yafi karfin bakin ka za malam. Wa fihi da'afun aidan, yace wannan hanyar ma har wayo akwai rauni cikin ta. Lakinnahu, sai malam Ali Hassan yace sai dai kuma shi wannan hadisi bi tariqaihi, in an hada shi da hanyoyin shi guda biyu, hasanun insha Allah, tunda waccan hanya ba cewa akai ba'isiya ba, da cewa akai ba'isiya wannan ma aka ce ba'isiya, to ko da sun kai goma irin haka to ba za su inganta ba. Amma ta farko cewa kai fihi da'af, akwai bambanci tsakanin fihi da'af da fihi ba'if. In aka ce fihi ba'if to isnadin ya mutu, amma fihi da'af to mu'tabar kenan, akwai dama-dama. To in aka samu wani mai dama-dama irin shi, to sai a hada sai a ce ya zama hasanun li ghairihi. Don haka yace wannan hadisi ne hasan insha Allah. Wanzur irwa al-ghalil, yace ka duba littafin irwa'ul ghalil li ustadina al-albani, ga babban malamin mu Albani, a cikin mujalladi na hudu shafi na 168 zuwa 169. Allah ya shiryar da mu. To kaji wannan hadisi kenan, annabi yace wanda yake son ya aikin hajji ya gaggawa ya je yayi, domin dabbar da ya tattala za ta iya bata, kudin guziri da ya iya tattala wata bukata za ta iya bujurowa. Mun fahimci wannan da kyau ko? Munasaba akan haka ba daidai bane abin da yake faruwa a kasashen nan namu, mutum yana da halin zuwa aikin hajji sai yace Allah bai kira shi ba, da wannan za'aji ka ki zuwa aikin hajji kuma kai wa Allah ƙarya, zuwa za ka kofa gidanka a tudun wada'a ce alhaji ka fito Allah na sallama da kai, da naka zo aikin hajji wani Allah bai kira mu ba, ka san kiranye ne abin eh, ka ji wa yau kasuwa, yaushe aka zo aka kira ka kasuwa. Mutane akwai hila, yadda ka san Yahudawa sune da hila, Allah ya haramta musu cin naman kitse, sai su je su narka, sai su siyar sai su cinye kudin, ai dai ba su ci kitse ba, amma dai sun siyar sun ci kudin, sai Allah ya tsine musu albarka. To shi yasa ba a son hila. Kana da halin aikin hajji ka tafi kai, karka ce ba a kira ka ba, an kira ka, an baka hali, saboda haka ana jiran ka amsa. In kuma baka amsa ba, Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, Allah ya tursasa mutane ya ce dole ne su zo su ziyarci dakin shi, amma ba kowa ba sai ga wanda ya samu hanyar zuwa. Wa man kafara, wanda ya kangare wa Allah shine kafirci, anan sai Allah ya ta'abirin abin da kalma mai zafi, wanda ya kangare wa Allah ya ki, domin ma'anar kafirci a lugar arabiya shine ne, shine ki, kangarewa, wanda ya kangare wa Allah ya ki ya aikin hajji alhali yana da hali. Fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Allah ya wadatu, ba kai kadai ma da ka ki zuwa aikin hajji ba, duk duniya da za a ki zuwa aikin hajji, wallahi bai Allah bai asara ba, jama'a su kai asara, domin Allah na da wani daki a sama ta bakwai, saiti da Ka'aba, sunan shi Baitul Ma'mur, kamar yadda wannan yake Baitul Ka'aba, Baitullahi Al-Ka'aba, haka wancan yake Baitullahi Al-Ma'mur, dakin Allah ne, rayayye ne da ibadar mala'iku, duk sa'a duk lokaci guda mala'ika 70,000 za su zo su wuce su yi tawafi, wasu kuma za su wuce tun daga farkon duniya har ta tashi. Yasa an ba ku je kun yi aikin hajji ba, Allah bai kwaru da komai ba, ku ne kuka na ƙasa, saboda in ka je kai aikin hajji ka dawo, hajjinka ta zama karɓaɓɓiya, za a wanke ka daga zunubanka kamar ran da mahaifiyarka ta haife ka. Yasa in kana da halin ka je kai aikin hajji, ka je kai alheri ne, Allah ya shiryar da mu. mutane ba su san falalar wannan wuri ba. Addu'ar da baka shekara 30 kane a garin ku, in ka je can ka durkusa kai kwaya ɗaya ta isa, to da bambanci ko ba bambanci? A nan kana nan nesa kana ta yi, Allah yana jin ka, amma dai da saura garin ku bai da wannan daraja. Amma can wani dandali ne mai daraja, je ka ka durkusa gaban Allah ka ce Allah bukata kaza bukata kaza bukata kaza, ka gani mas'aloli ne ana bukatar mutane su san daraja addinin musulunci. Wannan wuri Allah da kanshi ya halicci gurin, sannan sai bambanta daraja shi da saura. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata, haka Allah yake, farkon masallaci da aka fara ginawa mutane a bayan kasa shine wanda ke Bakka. Ina ne Bakka? Dandalin da Ka'aba take ciki shine da sunan Bakka, garin kuma Makka. Allah yake mubarakan, dandali ne mai albarka. Fihi ayatun bayyinatun, akwai alamomi da ke nuna kudurar Allah da iradar Allah, ga sunan asalari. Daga ciki sai Allah yake maqamu Ibrahim, ga inda annabi Ibrahim nan ya tsaya yayi addu'a fiye da shekara dubu nawa, amma har yanzu ga sawun kafa shi a wurin bai bata ba. Jama'a mun gane wannan, saboda hakan kana da hali kaje aikin haji, kaje aikin haji. Shine sai malam yake cewa wal hajj fardun, kaga hajji ai farilla ce, alal mustati, ga wanda zai iya ko. Fa qawluhu, to ashe da annabi yace faman arada an yudhiya, wanda yake nufin yayi layya, to ka qawlihi man arada al hajj, kamar yadda annabi yace ne wanda ya nufin haji. Haji ɗaya ne ko? Amma kowa san haji wajiba ce, amma annabi yace man arada al hajj, to haka layya ma annabi yace man arada an yudhiya, wanda yake nufin layya. Ashe wannan bashi daga cikin dalilan da za a kafa wajen cewa layya ba wajiba bace. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Sai gobe an mun zo zamu ci gaba da karatun wannan littafi. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.